السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم نرانا الهدي يوم شاءك بوضع رمضان شكرا تجبوتا لتريه قود 42 باهدى أنه محمد صلى الله عليه وسلم ونتلو جديدة 25 قوتا هدو شكرا تجبوتيو 21 zamu ci gaba da karatu a wannan zawiya zawiyar Sheikh Salihu Musa malami da ke nan cikin Nufawa Kaduna. Muna cikin suratul Ghafir, zamu tashi aya ta 21. Malam Sani Musa malami shi zai jabaki, Sheikh Kaduna Abdullahi Haraya shi ne zai mana fassara. Barakallahu bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله لك كدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Allah ya ce a ranar lahira a ranar da dukkan halitta za ta bayyana, sannan kuma dukkan halitta tun daga halittar farko da zuwa ta ƙarshe za a haɗu. A wannan rana wallahu shi Allah ya qadi bil haqq zai yi hukunci da adalci, wato ya qadi hukuma bil haqq zai yi hukunci, wato hukunci wanda yake zai yi shi da adalci. Wallahu ya qadi bil haqq, menene hukunci na adalci? Shine wanda ya aikata kyawawan ayyuka ya zo da su lahira kuma bai bata ayyukan ba, bai bata su da riya ba da makamantan haka, dukkan abin da ya zama na nashi ne zai tarar da shi ba a rage mai komai ba. Wanda kuma ya aikata ayyuka na kuskure, wato ayyuka na saƙon Allah, sannan ya zama na bai tuba ba har ya koma ga Allah, ko kuma ya tuba amma mashi'a ta Ubangiji ba ta ga dama Ubangijin ya yafe mishi ba, to zai tarar da iya ayyukan da ya aikata ne na saƙo ba tare da an ƙara mishi wani abu ba. Wallahu ya qadi bil haqq. Sannan haka nan kuma tsakanin mutane waɗanda yake wannan ya cuci wannan, wannan shine macuci kenan, wannan kuma shine wanda aka cuta, su ma Ubangiji zai hukunci a tsakanin su ne da adalci. Wallahu ya qadi bil haqq. Wallazina yad'una min dunihi, nan akwai abin da aka shafi, wato tsakanin yad'una da min. A wajen fassara za a lura da shi, wato wallazina yad'una hum, waɗanda su kafirai suke bauta musu, wato irin gumaka da irin wasu abubuwa daga cikin halittun Allah, kamar taurari, kamar shanu, kamar aljanu, kamar mala'iku, kamar wasu bayan Allah fitattu waɗanda yake an bauta musu, kamar misali Usairu, kamar misali Annabi Isa alaihi salam, dukkan waɗanda dai kafirai suke bauta musu ɗin nan min dunihi wanda ba Allah ba, su kan la yaduna bi shay'in, ba sa yin hukunci akan komai kuma ba sa hukunci da komai. yanzu shi gunki in an je lahira zai yi hukunci ya ce duk wanda bai bauta mishi zai kai shi wuta? Gunki ba wani hukunci da zai iya yi, bai ma san kansa ba, balle san me aka yi, balle ba ma shi sai a bauta, bai ma san kan shi da shi kwata. Haka nan waɗanda suka bauta wa shanu, idan an je lahira to mu da mu bauta wa shanu, ma shanun za su ce to duk waɗanda ba su bauta min ba ai musu hisabi a ga zunubansu ne yafi yawa ko ko a ayyukansu na alheri ne yafi yawa. Shin mala'iku su ma za su hukunci ne? Ba wanda zai yi hukunci daga cikin abubuwan da waɗanda kafirai ne mutanen ko aljanu suka bauta musu, wato dukkan abin da aka bautawa ba zai iya yin wani hukunci ba. Domin mai yin hukunci shi ne wanda ya mallaki abin da zai wa hukunci. Ubangiji zai wa halitta hukunci ne saboda shi ya mallaki halittar, shi ya halicci halittar kuma mallakar ta ce bayansa ne. Sannan bayan haka kuma ya san komai da suka yi, ya san komai da halitta ta haka. Sannan bayan haka kuma yana da cikakken iko. To in ka ɗauki dukkan wani abu da ake bautawa ya za yi bai cika waɗannan sharuɗan ba, balle ya hukunci. Na farko dai bai mallaki komai ba, bai mallaki kowa ba, shi gunki. Sannan kuma gunki bai san abin da masu shi ma suka yi ba ko suka faɗa, ballanci ma sauran halitta saboda akan me zai hukunci. Sannan haka kuma ba shi da wani iko, tun a duniya ma bai da wani iko, akan iya sace shi. Su dai ba za ka ji an ce gunkin mutane kaza a ƙasa kaza an sace, sun ba da cigiya duk wanda ya gani za su ba shi kaza, sai su faɗi manya-manyan kuɗaɗe irin na ƙasar su ko kuma kamar dala Amerika, sai a ce wannan gunki duk wanda ya gano mana shi za mu ba shi kaza. Ka ji banda taɓewar basira mu ce yana bauta abin da an sace yana ba da cigiya shi. To yanzu wannan me zai iya yi? Ba abin da za su yi. To shi ne Ubangiji yake cewa ba ki yayi muƙabala ne da shi da sauran abubuwan da ake bautawa, saboda ya jawo hankalin masu bautar wani abu wanda ba Allah ba akan cewa su gane cewa suna kan kuskure kuma suna kan ɓarna. Shi Ubangiji yana yin hukunci, sannan hukuncin nasa kuma da adalci. Su ko waɗannan ba sa iya yin hukuncin komai, saboda haka bai kamata mutum ya bauta wanda ba zai iya hukunci ba. Inna Allaha lalle Allah huwa sami'u, shi ne mai matuƙar ji, yana jin dukkan abin da halittarsa ke faɗa. Al-basiru kuma mai matuƙar gani, yana ganin dukkan abin da halittarsa ke aikatawa ko a bayyane ko a ɓoye. Sannan abin da aka aikata ɗin mai girma ne ko ƙarami ne, sannan abin da aka aikata ɗin a sama ne ko a ƙasa ne, sannan abin da aka aikata ɗin da niyya ne ko ba da niyya ba ne, dukkan abin da halittarsa ke aikatawa yana gani. Ko da haka Ubangiji yana da cikakken iko, yana ji, yana gani.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. بعد الله يا جماعة من بياني جمدا أبوه وأن سك شاف لاهرا أبوه نصورة كحلسة جمدا أبدي شافرا نتاش الكيامة. في يندق عشكم zai mana bayani akan wani abu da yake tsoratarwa ya kamata a kula da abin tun a wannan rayuwa ta duniya, wato kafirai su kula da shi. Awalan ya siro fil ardi ya Rasulullahi, shin waɗannan kafirai Quraishawa waɗanda suke ƙaryata gaske ƙaryata ayoyin Allah, waɗanda suke maka izgiri, shin ba su yi tafiya bane a bayan ƙasa? basu yawo bane a duniya fa yanzuru kayfa kana aqibatul ladina kanu min qablihim suga yadda karshen waɗanda suka kasance kafin su ai ba su ne suka fara yin kafirci ba an yi adawa an yi farudawa sannan kuma akan hanyar su ta zuwa kasuwancinsu a Sham ai suna wuce garuruwan adawa suna wuce garuruwan samudawa ai sun ga yadda aka yi wa samudawa wajen halakarwa sun ga yadda aka yi wa adawa wajen halakarwa awalam yasiru fil ardi yanzuru kayfa kana aqibatul ladina kanu min qablihim kanu su waɗancan kafirai da aka yi kafin zuwan waɗannan kafirai na zamanin ka ya rasulullahi sun kasance hum ashadda minhum quwwata sun fi mutanen maka Qurayshawa tsananin ƙarfi amma mun halakar da su wa atharan fil ardi kuma sun fi mutanen maka Qurayshawa nan ƙarfi wajen alamomi na kayan tarihi na ƙasa kamar gine-ginen kacangu gine-ginen manyan fadoji da suka yi duk sun fi mutanen maka wato gine-gine na tarihi ga suna ai suna ganin gine-ginen tarihin mutanen da aka halakar kafin su amma duk da tsananin ƙarfinsu da tsananin dukiya da suke da ita wanda ta sa suka yi gine-gine wanda aka halakar da su ga gine-ginen nan gurbin su kuna gani duk da haka fa kadarullah Allah ya halakar da su shine kamu ana Allah ya halakar da su bizunubin sanadiyar zunubansu kuma kana lahum min Allah min wa lokacin da azaban mu ta zo Allah ya ce wa ma kana lahum min waqin ba su da wani mai kariya ba su da wani wanda ya tsare su min Allah ay min azabillah daga azabar Allah to da ka an yi al-ijaz bil has an shafa azab wanda yake tsakanin min da Allah lokacin da azabar ta zo wa adama akwai wanda ya iya kare su lokacin da azaba ta tsawa domin da tsawa aka halakar da samudawa akwai wanda ya iya kare su babu lokacin da aka halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam in cancan baya ne lokacin da azabar ta zo akwai wanda ya iya kare su babu to nan ana gayawa waɗanda suke kafirta ma'aiki ma'ana suna ƙaryata shi suna ƙaryata alqur'ani sannan kuma suna wa alqur'ani izgili cewa su shiga taitayinsu waɗanda ma suka fi su ƙarfi da waɗanda yake sun fi su ƙarfin dukiya har sun yi gine-gine ga guragun gine-ginen nan a duniya ana gani suna wucewa idan za su tafi Sham su ga inda aka halakar da samudawa su ga inda aka halakar da adawa to waɗannan an halakar da su ma balle ku wanda suka fi ku ƙarfi an halakar da su balle ku sannan kuma da azabar ta zo ba wanda ya iya kare su to ballantana ku ke nan waɗanda kafiran nan suka ƙaryata Allah ya halakar da su sanadiyar zunubansu na ƙaryata annabawa ba su kai matsayin manzon Allah annabi Hud alaihi salam yana da matsayi a wurin Allah amma wane shi da annabi Muhammad Salihu yana da matsayi a wurin Allah amma wane shi da matsayin manzon Allah to waɗanda suka ƙaryata waɗanda ba su kai annabi matsayi ba Allah ya halakar da su to ballantana waɗanda suka ƙaryata ma'aiki ko a duniya ne wanda ya mari sajan na soja an mai horo to wanda ya mari major general ba to wanda ya mari sefo na 'yan sanda an mai horo to wanda ya mari commissioner ba na 'yan sanda ka san dole abinda za a yi mai ya fi na wanda ya mari sefo a gurin soja wanda ya mari major general abinda za a yi mai ya fi wanda ya mari sajan to haka wanda ya ƙaryata annabi Hudu aka halakar da shi lalle wanda ya ƙaryata annabi Muhammadu abinda za a yi mai ya fi na wanda ya ƙaryata annabi Hudu alaihi salam domin gwargwadon matsayin wanda ka ƙaryata gwargwadon azabar da za ka sha kamar yadda in kurata suka kama ta zaka da kisfeto na ƴan sanda abinda za su yi maka ba zai kai abinda in kwamishinan ƴan sanda ka zaga ba haka in kuratan sojoji suka kama ka ka zagi sajen ko kawo sajen rashin kunya to abinda in maija general na soja kaiwa abinda za su yi maka sai ya fi inda sajen kaiwa na maija general sai ya fi gwargwadon girman wanda kaiwa rashin kunya gwargwadon casawar da za a yi to shi ma'aiki shi ne kowa daraja a cikin halittar Allah gaba daya to waɗanda ma ba su kai shi ba an ƙaryata su amma ubangiji ya halakar da waɗanda suka ƙaryata su ballantana waɗanda suka ƙaryata ma'aiki ke saboda haka a ji tsoron Allah daina ƙaryata bayan Allah musamman manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi daina masa izgili kar mutum ya ga cewa yana ta ƙaryata ayoyin Allah a wannan zamani ba a kama shi ba ba a halakar da shi ba kamar yadda aka yi wa waɗancan to shi a lahira ne za a yi mai tasa saboda azabar ku lahira ta fi azabar duniya ƙwayar zarra ta azabar lahira ta fi azaba mafi girma ta duniya saboda a ji tsoron Allah a kiyaye ayat tana karantar da mu muhimmancin wato abin da ake cewa yawon buɗe ido yawon da mutum zai yi ya ga abubuwa kaga nan Allah ya zargi su Quraishawa da cewa wai ba su yawo ba ne a bayan ƙasa ko Bahaushe yana cewa tafiya mabuɗin ido saboda haka tafiya mutum ya nemo wani abu na ilimi na rayuwar duniya abu ne mai kyau kan misali duk sanda mutum ya sami zuwa kasar Saudi Arabia yin umara ko yin aikin hajji zai iya yin yawo ya tambaya ina ne gidan da aka haifi Annabi Muhammadu yana nan shi da zuwa wurin ya san nan ne duk da hukuma ta Saudi Arabia ta yanzu ta mai da abin kamar ofis ko kuma ka ce ɗakin karatu haka za ka ga sun rubuta nan ba shi da wani kaza ka da gani ka san tunan ɗin ne ke za ka ga bayan Allah da yawa daga ƙasashe wanda annabin sun damu da shi suna zuwa ziyara wurin gidan da aka haifi annabi su da amincin Allah su tabbata a gare shi haka nan mutum ya iya tambaya a garin Makka ina ne inda kogon Hiraiki inda annabi yakan je ya yi ibada kuma a nan ne mala'ika Jibril ya kawo masa wahayi na farko wato inda aka fara samun wahayi na farko kogon Hiraiki nan wanda yake jabalin Nur yana nan shi ma a cikin garin Makka mutum ya iya zuwa ya ga wannan kogo nan ne aka saukar da ayoyi guda biyar na farko wannan kogo a cikin shi annabi yake Jibril ya zo tabbas in ka shiga gurin dole ka taba inda annabi ya taba annabi ya taba yana su da ga inda za ka ga mutane wanda suke ba su da yawa saboda su ba su yarda da cewa annabi bai da matsayi ba su sun yarda annabi na da matsayi sai saboda ka wurin da ya samu ma wahayin shi na farko da inda jikin shi ya taba kai lalle wannan guri yana da daraja suna zuwa suna wuri daga ƙasa sai kai wajen tafiyar awa ɗaya kan ka zo kogon a sama aka ga tsofaffi daga ƙasashe da yawa suna ta ƙoƙari dole sai sun kai saboda menene inda jikin annabi ya taba wanda shi bai damu ba ba ruwan shi kuma mutum ya iya tambaya ina ne kogon sauro inda ma'aiki tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi da zai yi hijira suka shiga shi da sai na abokan radiyallahu anhu inda suka yi kwana uku nan a ciki kogon sauro inda aka sa gizo-gizo ya saka aka sa kuciya ke ƙaiɗin yana nan a wata unguwa da ake kira gasu nan da suna inda ake saukar da za ka ga alhazan Kaduna alhazan Kano Sokoto Kebbi da wanda da sauransu yawancin jihohi suna a misfala unguwar misfala so daga misfala inda ake sauka ba nisa aka ga nan ne inda annabi ya shiga kira da mutane Allah sabbata gare shi da sai na bakar sanda za su hijira so wurare ga suna makabartar da aka binne ummul mu'minina Khadija suna nan yanzu a cikin tsakiyar Makka sunan layin ma wato Hajjun Street ga makabartar nan nan ne aka binne ummul mu'minina Khadija duk wanda ya damu da harkokin ma'aiki ya ziyarci gure ga duk wani wanda ake cewa sharifi ne ga inda ta kai su ta kai ummul mu'minina Khadija radiyallahu ta'ala yana nan a Hajjun Street a cikin garin Makka mutum ya ga ya zo gurin da matar da ma'aiki ya fara aura a rayuwarsa da inda suke a kwance duk bayan Allah nan masu yawa wanda suna nan ko ina a duniya yau jikokin ma'aiki ga inda kakar su take so yana da kyau kaga hatta kafirai ma Ubangiji yana musu tauhiki zargi ba su yawo bayan ƙasa ba ne su ga yadda waɗanda suke kafirci kafin su suka kasance to har in za a cewa kafiri ya yawo ya ga inda miyagu ƴan uwan shi suke a sai kai ka iya yawo ka ga inda na kirki suke kana an kaje Madina makabartar Baqi'a inda akwai fiye da sahabojin 12,000 a makabartar aka ga bayan Allah sun zo da taswira ga inda kabarin sayyidina Hassan alayhi salam yake ga inda kabarin Imam Malik yake ga inda kaza ko ko kabin nan bai kashi ga kasan nan ne bayan Allah suke wanda yake sun yi zamani da ma'aiki suke da 12,000 a cikin wannan makabarta mutu ya iya ina ne rijiyar sayyidina Usman wacce ya din nan ya ce a shayar da bayan Allah ina ne gonar Abu Huraira ina dukka suna abubuwa da tarihi sannan ina ne Quba masallacin Quba ina ne unguwar Quba din inda annabi nan da ya fara sauka bayan gari ne lokacin kafin ya shigo garin Madina duk ga suna ya iya yana da lokaci kuma yana da takarda mai kyau passport national tare da shi ya haya tasi ya tafi har Badar ya ga inda aka yakin Badar ya kai dan kamar kilomita 130 daga cikin garin Madina wannan mutum ya iya zuwa ya gani ga su Uhud nan inda sayyidina Hamza radiyallahu anhu ya shahada da sauran sahabbai su 69 har da shi wajen sahabi 70 ya gani nan aka yakin Uhud ya ga dutsen da Uhud yake a dutsen Uhud wanda annabi yake cewa Uhud jabal yuhibbuna wa yuhibbuhu to dutse ne wanda yana son mu muna san shi to dan annabi ya hau shi makarkata yake rawa yake saboda san annabi dutsen to mutum ya ga gashi nan sau da haka yana da kyau irin wannan sannan mutum yana da hali wasu kasashen ya ga ina inda kabarin annabi Hud inda kabarin annabi Salim irin kabarin annabi Yunus irin kabarin annabi su bayan Allah ne ga su nan da yadda mutum ya je ko ina akwai irin abubuwa na tarihi da zai iya abin nan sau da haka ilimi yana samun shi ta hanya uku a duniyance ilimi na addini ilimi na zamani da kuma tafiye-tafiye akwai wanda bai yi karatun addini ba bai yi karatun zamani ba amma saboda yawan tafiye-tafiye ya san wani abu da mai boko bai sani ba malamin addini bai sani ba tafiya mabuɗin ilimi ne shi yasa kake ganin turawan nan zaka ga mutum yana ta kaman adashi aje kuɗi saboda yana kokari cewa shekara mai zuwa lokacin da zan yi hutu na guri kaza zan ci zaka ga suka zo kaman nan Sokoto saboda sun karanta tarihi Usman radiyallahu anhu akwai su sifawa garin sifawa inda shehu ya zama duk dai guraben shehu haka gashi nan masallacin Bello masallacin shehu duk abubuwa na tarihi da abu ne mara kyau Allah ya kuma su kafire su yi a nan zargin su ma yake wasu ba su yawo ba su ga yadda sauran kafirai waɗanda suka yi kafirci kafin su yadda al'amarin su ya kasance shi ne tura ke kiran abin tourism wato yawon buɗe ido ga abubuwa na
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك ومن يرم هلك وهذا أكوى وأن الكافرين adawa da samuda da makamantansu dalilin da yasa aka halakar da su kana ta'atihim rusuluhum bil bayyinat li'annahu saboda wato yadda lamarin su ya kasance kana ta'atihim rusuluhum manzannin su sun kasance suna zuwa musu bil bayyinat da hujjoji bayyanannu wato mujizozi kenan ana zuwa musu da dalilai an zo musu kuma da dalilai waɗanda suke nuna cewa manzanninsu Allah ne ya aiko su manzanninsu sun zo musu da alheri manzanninsu sun zo ne su raba su da sharri manzanninsu sun kawo musu alherin lahira ne da na duniya amma mene sai ya zamana fa kafaru sai su kafirci wato nan Allah ya haɗa su gaba ɗaya ya ce ga yadda suke sun ƙaryata manzanninsu wato ta dauke su ɗaiɗai kan misali adawa manzansu annabi hudu alaihi salam ya zo musu da mu'jiza sun ƙaryata sanudawa annabi salihu ya zo musu da mu'jiza sun ƙaryata misali su da kansu ma suka tambaya dan sun ce ka nuna mana aya cewa kai Allah ne ya aiko ka ya ce me kuke so suka ce ga dutse nan muna son wannan dutse yanzu ya dau ciki ya yi ciki kamar yadda mace ta mutane take sannan in dutsen ya yi ciki yanzu kuma ya haihu abinda muke so ya haifa raƙuma kuma raƙuma tana fatawa ta fara magana ya ce wannan ya yi muku suka ce e yayi shi kenan ya yi sallah raka biyar roƙi Allah sai ga dutsen ya fara naƙuda kamar yadda mace ke yi dutsen kuma ya haifi taguwa ɗin amma suna ganin yadda suka ce ta hanyar sihiri ne ya kwan suna su sihiri tun da sihiri ne duk wanda aka yi wa wannan bai yadda ba sai kasancewa lalle ubangiji ya riga da adalcinsa ya hukunta cewa kawai bai da rabuwa a lahira saboda dukkan manzannin nan da suka zo kowa sai da ya zo wa al'ummar da aka tura shi da mene mu'jiza sannan dukkan mu'jizozin nan kuma da ma'aiki ya zo sai aka ba shi mu'jiza wacce ta fi dukkan mu'jizozin da suka riga suka gabata kuma aka ba shi na irin waɗanda suka gabata ɗin amma mutanen su shukurai shawa na maka a lokacin sun ƙareta ba abin da annabi yanzu dai ga babban mu'jizar sa Qur'ani yau duniya tana cike da mutane da suke da awan ilimi saboda ilimi sun yi samu ƙarfe ma sun harhaɗa da wasu rububi sun yi shi kamar gida sai a zuba mutane a ciki yakan ɗauki wajen mutum 800 kuma ya tashi saboda ilimi sun yi abinda saboda ilimi kana nan Kaduna ko kana ko ina a duniya za ka yi magana da duk inda mutum yake a duniya za ka yi magana da shi kana tudun wada sai ka yi magana da wanda yake a America suka ci gaba ma to ba ma wai ka ji sautin shi ba kana son ganin shi ma gashi yana America kana magana da shi kana ganin shi yana ganin ka duk wannan saboda ilimin su sun yi ilimi na ka samu abu ka shiga kai ta gudu a cikin gari akwai keke akwai mashin akwai mota sun yi abu mai nuna ma lokaci sun yi abu mai nuna maka kibla kake nema to gashi tunda kai duk tunda zai kai mutum ne ka kasa gane to ga dan kurtu a hannunka bare ya nuna ba kibla duk sun wannan saboda ilimi amma sun kasa samar da aya ɗaya ta Qur'ani din yadda suke so su duke hasken addini sun kasa yin aya guda kuma ba so da ya mutu ya kai sai ni kan ba ce in yi bane to ubangijin ya kalubalance su ba ma su ba duk gaba ɗaya mutane su haɗu da halittar nan mai kankan ba aljani su haɗu duk gaba ɗaya da aljanin duniya da mutanen duniya a kan su zo da fatankwacin wannan alƙur'ani kafin ma ce za su iya ko ba za su iya ba Allah ce ba za su iya ba kuma har yanzu sun kasa wallahi ni samatul insu wal jinnu ala an yatu mithl hadha alquran la yatu bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zakira ko da ba su taimaki juna aljani ya ce sa kaza mutum ya ce a sa kaza sai haɗu su kawo irin wannan alqur'ani su kasa Allah wace mujara ce ko akwai ba rubuta masu littattafai mutum ya rubuta mujalladi 100 da wani abu wani ya rubuta mujalladi 100 wajen 200 ma wani ya yi kaza wani ya yi kaza amma duk sun haɗu suma a kawo ayar Qur'ani ɗaya wacce za ta cika ma'aunai duka da ake buƙata ba sannan saboda mu'ujizar shi Allah ne ya san yanzu a wannan wurin waɗanda suka haddace shi wanda yanzu ka ba su alƙalami da tawada da takardu za su samu maka da Qur'ani sun haddace amma yanzu komai ƙwarewan farfesa a kan biology a ce to zo kai tilawar modern biology Allah zai iya na ko shafi ɗaya mai wuce ba ko kuma wannan ya ƙware a ilimin physics to zo kai mana tilawar Abbott littafin physics da Abbott ya rubuta zai iya ko shafi ɗaya ba zai iya amma ga yaro ƙasa da shekara bakwai zai zauna saboda darajar wanda aka ba Qur'ani annabi Muhammad yaro bai kai shekara bakwai ba zai zauna in ya fara yi ta tun daga ayar farko har sai ya dire ayar ƙarshe banda Qur'ani ba wanda ake yawa ne saboda haka babu mujarrad da tafi alƙur'ani lallai abin mamaki ne ga wanda ya ƙaryata annabi a ce duk irin wannan mu'ujiza a ce mutum ya ƙaryata to wanda ya ƙaryata waɗanda suka kawo mu'ujizozin da ba su kai annabi ba ma'ana manzannin da suka kawo mu'ujizozin da ba su kai na annabi ba an halakar da wa'annan to ballanci na wanda ya ƙaryata kuma wanda ya zo da alƙur'ani ذلك بأنهم كانت تأتي رسلهم بالبينات فخبروا فأخذهم الله إنه لله شيء الله قوي ما أنا من أربي إن هذا أربي بابنا بديك أجريش شيء من ملكي لين أنا من أربي ما سو ملك الدنيا ذاك جا هو من أربي من ملكي ذاك جا أفيا أبن ديك أجريش komai ƙarfin shi komai tunanin shi komai sanin ya kamata komai menene zaka ga akwai abin da ya gagare shi amma shi ubangiji mai tsananin ƙarfi ne babu abin da ya gagare shi an yi dauloli masu ƙarfin gaske amma daga ƙarshe an ci su da yaki amma wa ya ce ci daula Allah da yaki to tsananin ƙarfin sa kawiyo shadidul iqabi kuma an ka kafirce masa mai tsananin azaba shine uquba nan ana magana ne da kafirai na wannan al'umma saboda su kan ba za a halakar da su ba kamar yadda aka halakar da sauran al'ummomi to kan su dauka sun ci bilis ne sallah ce a shadidul iqabi shine tsananin azaba ne ga wanda ya kafircewa manzanninsa ballanta na wanda ya kafircewa manzan Allah ira da mutum Allah su tabbata gare shi da jama'a gidan shi amma kafirai na wannan al'umma irin yadda aka yi wa Adama da yadda aka yi wa Samudawa ba za a yi musu ba sai dai mene su jawo abu ya shafi kowa, kamar misali irin girgizar ƙasa. Ƙasashen da aka yi girgizar ƙasa za ka ga ya shafi muminai da waɗanda ba muminai ba. In ya so an je lahira sai a cancanci, a kawo su koronan nan ya shafi mumini ya shafi wanda ba mumini ba. In an je can a cancanci. Shaka Ubangiji yake, wata ku fitinatan lati su yi wannan ladina zalama minkum khassa. Ku ji tsoron wata fitina wanda in ta zo ba za ta shafi a zaluman ba ne su kaɗai kawai, a za ta shafi kowa da kowa. Sai dai an je can kai abin da ya shafe ka a nan duniya, alhalin kai mutumin ƙwarai ne, sanadiyar wata musiba da ta zo to sai ya zame maka lada a lahira. Tunda dama ba a dalgaya ka ka ba, amma abin an ja maka ne ya shafi kowa da kowa, to sai zama ka fara a gare ka. Kamar yadda idan jami'an tsaro suna bi suna kama masu mimi, an san inda suke zama. Idan liman ya zo ya zauna a wurin bai sani ba, aka zo haddawa. Idan an je can daga baya zuwa yi bayani, ko ce wannan wallahi bai ciki bai sani ba, hutawa yake. To sai an yi bayani cikakke ne sannan a sako liman. Amma dai a tafiyar farko dole da shi za a zuba a kurkura a tafi. Sai an je can a tantance. Ubangiji mai tsananin hukuma ne, walaƙad arsalna.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. كما أنت بعد يا أبنجي كاتي كلمة سنن أقوباني كما كان هذا سنن كريم كما أني كافرين ديرا وأن لسل أي تمنزل نسو ka halakar da su, ya Ubangiji ba mu labarin wasu daga ciki. Shi ne sai Ubangiji ya ce, to in dai a maganar kafirtawa ne, ga wani nan wanda yake saboda kafircin shi ma manzanni biyu na aika mai a lokaci guda, shi ne Fir'auna. Ku ji shi ma yadda saboda ƙarfin mulkinsa da isarsa ma har cewa ya ce Allah ne, ana rabbukum al'ala, shi ne Ubangijin wanda ya fi ɗaukaka. Kama daga ƙarshe mun halakar da shi, in ji Ubangiji. Allah ya ce walaƙad arsalna Musa, duk inda ka ga lamul ƙasami to akwai rantsuwa muƙaddara kafin lamul ƙasami ɗin. Walaƙad arsalna kamar nan Ubangiji ya ce ne bi'izzatina wa jalalina. Wallahi na rantse da buwayanmu, na rantse da ɗaukakanmu, ƙada arsalna Musa, wallahi haƙiƙa mun aiki Musa, wato mun aiki annabi Musa. Mun aiki annabi Musa. Wannan suna Musa ya zo sau 136 a cikin Alƙur'ani. Shi ne annabin da sunan shi ya fi yawa a cikin Alƙur'ani, annabi Musa alaihissalam ya zo sau 136. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا والله حقيقة من أيكي النبي موسى دا آيو يمو معنا مكو جزو يزمو أبو هو دا سكي نونة شوى أفين أبو هو دا سكي نونة شوى موكا أين أبو هو دا سكي نونة شوى منا دا تككيكو منباش منباش wannan ayoyi wato mujizobi da aka ba annabi Musa wanda Allah yake maganar sa nan guda tara, kamar da Al-Qur'ani ya faɗa, ayoyi ne guda tara, mujizobi guda tara. Na farko akwai yunwa. Mutanen Misra a wannan lokaci suna tunanin babu yadda za a yi sifari su yunwa kai ƙarancin abinci, amma da suka ƙaryata annabi Musa alayhi salam sai Allah ya jarabce su da yunwa. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الله يقول ولقد والله حقيقة أخذنا آل فرعون بالسنين من كام جماعة فرعون بالسنين ده شيكرون يوما معنى من جرب شيس ده يوما يوما أرنشن أبنشي يوما. Aya farko ke nan mu'jiza, a ce kamar yanzu misali a duniya don mutane su gane, kamar ce yadda Amerika ke da ƙarfin noma, sai ce yau gashi Amerika ta dawo ba abinci, kaga zai ga mai musu wa'azi da wasu ya za a yi duk abinda ake ganin muna ake nufata na noma muna da shi amma me ya faru wasu daga ciki za su yi tunani to haka ya kawo misira a wancan lokaci da su kayyata annabi Musa da Harun sai aka jarabce su da shekarun yunwa yunwa ونقصن من الثمرات da kuma tauraya ƴaƴan itace irin ƴaƴan itacen da suke samu a gonaki da sai da mana abun ya ragu sosai sai da ya ga mana a bishiyar dabino daya sai a samu dabino daya tal bada dabino da kake ganin da yake ƴaƴa facan din nan to in yana suka fi sai ga baya daya tal tauyayyar kayan amfanin gona musamman ƴaƴan itace biyu kenan barsalna alaihim tufana wal jarada wal ummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin da wannan aya da naja kuma an faɗi ayoyi guda biyar barsalna alaihim tufana mun aika musu da ruwa aka musu ruwa in ka shiga daki ruwa gida ruwa gona ruwa ko ina ruwa duk inda mutum yake sai ruwa ya zo mushi ya baki shi ba dama ka kwanta bacci ba dama mutum ya zauna in kana tsaye shine ruwa daidai bakinka ya za mu ya kwanta sakace musu to da ke musu wannan da ma sauran ayoyin bayan duk sanda ake sai sun zo sun yi kuka gurin annabi Musa alaihi salam ka yaye mana in ka roki ubangijinka ya yaye mana wannan abu da aka jarabce mu da shi za mu imani da kai za mu saki bani isra'ila mu daina bautar da su to sai annabi Musa ya roki Allah sai a janye da an janye sai suka ce koma kafircin su to da duka wannan ruwa suka roki Allah ta hanyar annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya roki Allah Allah ya janye wannan ruwa barsana alaihi tufana to bayan an janye ruwa sai ya zamana noman su yayi kyau suka samu kayan amfanin gona sosai to gashi kuma sun sake koma kafirci to sai Allah ya turo mene barsana alaihi tufana wal jarada da fari sai Allah ya turo fari suke fata-fata da kayan amfanin gona nan ma suke ta roƙon annabi Musa ya roƙi Allah to daga ƙarshe roƙi Allah aka yaye waɗannan fari suka sake komawa kafircin su dan abincin da ya rage kuma sai aka turo umman shine ko dai kwarkwata ko sari ko kuma wasu fari waɗanda yake ba su riga sai riƙa ba wato ƴan ƙananan fari arsalna alaihim tufana wal jarada wal ummala su ma suka zo suka cika garin ko ina in abinci da aka ci su ne a ciki in ruwa za ka sha sai ka ɗiwo ruwa za ka sha sai ka ga wannan umalu ne wannan irin fari ne a ciki ƙananan fari ɗin ba manya ba komai gonakinsu haka ɗakunansu haka ruwansu haka girkinsu haka komai shi ma suka roƙi annabi Musa alaihi salam ba za mu sake ba za mu yi imani da kai za mu daina bautar da bani isra'ila sai roƙi Allah Allah ya kawar da wannan barkana alaihim tufana wal jarada wal ummala sai addafadi a fadi da suka ci gaba da kafirci sai aka kawo fadi in kadi ruwa za ka sha fadi in aka zuba aka daura tukunya za a daura girki da an buɗe sai a ga girki ya canza ya ci tukunya fal da fadi in mutum ya ɗibo ruwa da sha shi ma fadi sai zamana matar bani isra'ila saboda tausayi sai ta kira bakin biya zo mu haɗa baki mu sha ruwan nan saboda tausayi sai zamana gefen bani isra'ila ruwan ne gefen bakin ya faɗo faɗi haka abinci ɗan ƙabilar fir'auna ƙiftawa saboda tausayi an kira su a ci abinci tare da su sai zamana gefen bani isra'ila shi inda zai ci abincin ne amma kuma gefen bakin a kwano guda gefen shi faɗi ƙanana ga su nan in ya miƙo hannu gaban ba isra'ila shi ma ya zama faɗi shi kuma da ya miƙa sai ya zama abinci wannan bai kamata a ce sun imani ba duk da haka ba su imani ba da suka roƙi Allah annabi Musa ma'ana suka roki annabi Musa ya roki Allah akan sharadin Allah su imani su daina bautar da bani Isra'ila sai roki Allah aka yaye fadin iska take koma kafirci sai aka kawo jini shine farsala le mutufana wal jarada wal qumara wal dafa'a wal dama kun aika musu da jini sai da wannan an sun dora girki jini dakin mutum in zai kwanta sai ya cika falda jini kwanan shan shi ko abin da zai sha ko menene sai abin ya cika da jini ko ina jini jini idan kishi ya kishi sai da kitta ya zo da kibani Isra'ila ka taimake ni ka taimake zai ce to shikenan in ya mika mishi ruwan sai zama ya zama jini shi ya karba sai zama ruwa sai ce to mu hada baki tsoma bakinka sai ya tsoma yana tsoma shi gefen shi sai zama jini gefen bani Isra'ila ruwa to wannan su ne ayoyi guda takwai na takwas din shi ne sandar annabi Musa alaihi salam wanda in ya jefa take zama macijiya kuma ta haɗiye dukkan wani abu da ke gabanta na igiyoyi da sanduna na masu sihirin fir'auna din sannan ko gashi bata ƙara kiwa ba tana nan yadda take kuma ta haɗiye abubuwa kuma an jefa ta ta zama macijiya sannan sai haske na hannu annabi Musa alaihi salam shi jani kamar yadda larabawa suke amma in ya sa hannun shi ya fitar ya daga sai kame kamar lantarki wannan su ne ayoyi guda tara to shi ne na Allah yake faɗa wallahi haƙiƙa mun aiki annabi Musa da mu'jizozinmu shi ne ayoyi sannan wa sultanin mubin da kuma hujja wacce take bayyananna wacce take a fili menene Allah yake nufi anan da hujja bayyananna hujja mai ƙarfi hujja mai rinjayarwa wato hujjar da take ta bayyana kan hujjojin mutanen fir'auna hujjar da tafi hujjojin mutanen fir'auna ƙarfi masu sirrin fir'auna duk su shinye abubuwansu nan mecece sanda duk da tana cikin ayoyi guda tara da aka ba annabi Musa amma sai Allah kuma ya faɗe ta daban an yi abin da nan masu balaga suke kira wato aqaful khas ala al'am wato bayan an faɗi wata kalma wacce ta haɗe kowa da komai to kuma sai a ware wani wanda shi ma yana cikin can amma sai a ware shi shi kadai saboda mene girmama al'amarinsa kan misali kuce ce ranar lahira Allah zai wa mu'minai rahama zai wa annabi Muhammadu rahama da kace mu'minai ka ga akwai wani akwai manzo Allah a ciki to amma kuma sai ka ware shi ka faɗe shi saboda mene girmamawa girmamawa ne girmamawa ne to shi ne Allah ya yi anan sultanin mubin hujja bayyananna anan wato sandar annabi Musa alaihi salam na
ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun kazzab
ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun kazzab kaman tambaya ne ya ubangiji zuwa gurin suwa ne ne ka aiki annabi Musa da mu'jizozi guda tara sannan kuma a cikin guda tara nan akwai wacce take ma fitacciya ita bayyananna ce zuwa gurin wa ta aike shi ne ya ubangiji sai Allah ya ce ila fir'auna mun aike shi ne zuwa gurin fir'auna wa hamana da hamana wa qaruna da qarun ba nan an faɗi su su uku ba wai zuwa gurin su su uku bane ma'ana jama'ar su dalilin da yasa aka faɗe su saboda su ne shugabannin al'umma in an faɗi shugabannin al'umma to kai ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka shiga ciki ko baka shiga ba abin ya shafe ka sai sa za ka ga a ta a yanzu sai ka ga an ce Najeriya ta ce amma mutum ɗaya ne ya magana na haka gane ko ce jiha kaza ta ce amma gwamnan jihar ne ya magana ko ka ji an ce mutanen jihar kaza sun yadda da kaza ko kuma ɗan jihar ne ba wanda ya tuntuɓe ka amma an yadda maka shi ne ne ake fir'auna ba shi ne ainihin sunan shi ba sunan sarauta ainihin fir'auna wato suna ne na sarauta kamar yanzu wanda duk wanda ya sarauta sarkin musulmi a Najeriya mai ake ce mai sultan so da kan an ce sultan ya ce sai an tambaya wani sultan din na wani lokaci domin sultan ba suna bane sunan sarauta ne ko kuma a ce lami ɗaya ce ai lokacin lamitan adama an yi kaza sai an tambaya wani lamitan domin lamitan sunan sarauta a yola a adama ko a ce shehu ya ce shehu barna ya ce ko kaga sunan sarauta ne ya ce shehu barna ya ce sai an tambaya wani shehu barna ko a ce yasu ya ce sai an tambaya waye yasu a zamanin wa da yasu domin yasu duk wanda ya sarauta a kasar bid da kasar nufa sunan shi yasu ko a ce olubadan ya ce sai an tambaya wani olubadan din domin duk wanda ya sarki a ibadan sunan shi sarauta olubadan na ko a ce obinan onice ya ce sai an tambaya wani obi domin duk wanda ya sarauta a onice sunan shi obi to shi ne nan fir'aun wato wani daga cikin sarakunan misra ya ce sai an tambaya waye wanda fir'auna ne ya zamani da annabi Musa alayhi salam shine al-Walid ibn Mus'ab sunan shi kenan sunan fir'auna zamanin annabi Musa shi kadai ne kuma a cikin fir'aunoni wanda sunan shi ya shigo tare da wahalar da manzanni shi fir'auna amma mai mulkin Misra na zamanin annabi Yusuf alayhi salam shi kuma ar-Rayyan ibn al-Walid shi ba kira shi da fir'auna ba qur'ani ya kira shi da malik sarki wannan suna fir'aun fir'aun ya zo su 74 a cikin qur'ani akwai fir'auna 74 a cikin alqur'ani fir'aun da hamana shi hamana waziri ne shi hamana wazirin fir'auna ne wazirin shi ne shi kuma wannan suna na hamana ya zo sau shida a cikin alkur'ani akwai uku a cikin suratul kasasi sannan kuma akwai ɗaya a cikin suratul ankabuti sannan akwai biyu a cikin wannan surar mun haɗu da ɗaya a nan za mu ƙara haɗuwa da ɗaya nan gaba saboda akwai hamana guda shida a cikin alkur'ani wa ƙarun shi kuma ƙarun na ba mai mulki ba ne shi mai kuɗi ne domin a nuna maka cewa babu wani mulki a duniya face akwai wasu attajirai a ciki su ba masu mulki ba ne amma akwai su kowace kuma ko jihari wanda su ba su da mulki masu kuɗi ne saboda kuɗinsu sun zama kamar su ma gwamnati ne to shi ƙaruna shi ɗanwa da ƙanƙare suke da mai mulki fir'auna a al-Walid ibn Mus'ab ƙaruna da musulmi ne mutumin kirki ne ya imani da annabi Musa da Harun sannan kuma mutum ne mai ilimi shi ƙaru abinda ya jawo mishi shine alfahari da ilimin da Allah ya bashi ya ce duk dukiyar da ya samu shi ba wani wanda ya mai hanyata ba wani wanda ya bashi face iliminsa wa ma utitu illa mene ala ilmin indi saboda wani ilimi ne da yake wuri na shi yasa aka bani wannan dukiya ƙarun shi kuma ƙarun sunan shi ya zo su hudu a cikin alkur'ani ƙaruna hudu akwai biyu a cikin suratul kasasi sannan kuma akwai ɗaya a cikin suratul ankabut akwai ɗaya a nan gashi nan to daga wannan ƙarun da muka faɗa har a sauka alkur'ani ba za a ƙara jin ƙaruna ba an faɗi biyu a suratul kasasi an faɗi ɗaya a suratul ankabut ga ɗayan a nan cikon na hudu wannan shine na ƙarshe ƙaruna shi kuɗi ne ya sa shi aka shigar da shi a gwamnati ila fir'auna hamana wa ƙaruna fa ƙalu sai suka ce wato ba wai su uku nan ba ma'ana jama'arsu gaba ɗaya da su sai suka ce wa annabi Musa sahirun game da duk mu'jizozin nan da ya kawo ba yana jefa sanda wai ta zama macijiya ba to ai sahir dan dabo ne lillahi wa inna ilaihi raji'un sahir wato game da ya zo da mu'jizozi sai suka ce a'a ba Allah ne ya bashi ba a'a shi ai dan dabo ne sahirun dan dabo ne game da cewa kuma Allah ya aiko shi kazzabun mai yawan ƙarya ne ya saba ƙarya ba wai kazib ba da ma sun ce mai kazib ne a ce makareci ya yi su ɗaya kenan a kazzabun wanda al'adar shi ƙarya ne anan da za ka fahimta anan kan kazzab wato hatta mutanen Fir'auna a wurin su ƙarya aibi ne daka ƙarya sai da duk wannan gumaguma kafirai da kaji sunan Fir'auna da Hamana da Qarun da jama'ar sunan na kiddawa aibi ne a cikin sa ce wani yayi ƙarya in ana so ai maka goyi sai ce ai ku da gidan ku an taba samun wanda yayi ƙarya na fata an gane shekaru suka jinginawa annabi Musa alaihi salam kaga wurin sihiri tunda suna yi sai suka ce sahir ba su ce mai saharun ba saboda sun dauke shi ai mai sihiri ne mu sihirin mu ya fi nashi ai shi mai dan sihiri ne amma wurin ƙarya ba ma yi kazzabin shi mai yawan ƙarya ne ya ce wai an aiko shi mai yawan ƙarya ne ko da ka ƙarya bala'i ƙarya bala'i haka nan ko a zamanin mazalla tsira da mishan Allah su tabbata gare shi duk barnar da aka yi a jahiliya ɗin duk barnar da aka yi daga cikin barnar da aka yi banda botan gumaka har da danne ƴaƴa mata da rai idan mutum matarsa na da ciki naƙuda ya kama ta to dama sai a maza ce a je a haƙa rami wani ma sai ya haƙa kwanaki kafin nan to da zaran ta fara naƙuda sai a ɗauke ta a kai ta bakin ramin in ta haihu in namiji ne shikenan in mace ce sai a tura jaririya cikin rami sai a mai da ƙasa a rufe duk sun yi wannan amma ba sa ƙarya ƙasa ƙarya to haka ƙarya bala'i ne ƙarya shi yasa kake gani yanzu komai ƙyayyaka ga turawan nan ba kai saka ce shugabannin suna ƙarya ba to da abin kunya ne ƙarya an ta su sha shugabanni su yi rizani an gano yayi ƙarya da yayi ƙarya ɗaya sai aje muƙami a wani nan ado ne shugaba ya share ƙarya sai maka gana shege ne
Allah shi ya yi lalilari ƙarya bala'i Allah zo nan da ƙasarmu lafiya duk abin da ke damun ƙasarmu Najeriya da jihar mu ta Kaduna Allah kai mana magarin shi saboda matsayin annabi a wurin Allah barkar annabi barkar manzon Allah barkar sayyidul mursalin Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ji kankiya mu da malamanmu Allah ya sa annabi ya cece mu saboda sanar manzon Allah a wurin Allah Allah ya sa mu cika da imani barkar fatiha da salati fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعطيت الخاتم لما سبق ناصر الحاكم الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين